والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin itiƙanul Qur'an wanda yake nan a kwana Jaba a cikin garin Kano a wannan rana ta Litinin wanda yau 16 ga watan 11 shi ne watan Dhulqa'da. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya daidai da 4 ga watan 5 miladiya 2026. Wannan zama namu shi ne zama na 93 a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka. الأدب المفرد نار إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من بابنا ري لثلاثين لتقص باب حسن خلق إذا فقه لانا إتيو لتقبات من حديث نتريبيو نعم لتسئن لتا واندا قسم من جي قرشان حديث قلق عليواتي تلقي. حديث شيني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت الأعراب ناس كثير من هاهنا وهاهنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وحدث. قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداوى فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله قال الهرم. قالوا يا رسول الله ما خيره رطي الإنسان قال خلق حسن. وأن حديثي من يبياني أكنسا عند عثمان بن شريك قال لك على مسيدة يتي ناكسا في أوجم منذ صلى الله عليه وآله وسلم aloka tunda mutanen kauye suka zo mutane ne masu yawa daga wannan bangare da wannan bangare mutane suka yi shiru babu wanda yake magana sai su suka tsaya ma'aikin Allah shin muna da wani laifi ko kunci ko zulubi a cikin kaza da kaza. Suka ambato yansu abubuwa na lamurran mutane wanda babu laifi ko wata damuwa a cikin su. Mun yi bayani cewa tambayoyi ne da suke da alaka da aikin haji domin wannan tambaya ta kasance a hajjin bankwana wato tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzo alaihi salatu wassalam yace ya ku bayin Allah, Allah ya sari yadda kunci ko kuma zunubi ko haramci sai dai ga mutumin da ya zamo wato alfin ya zabtare haƙƙin wani ta hanyar zalunci, to wannan shine yake da zunubi kuma shi ya halaka. Daga nan suka ce ma'aikin Allah mai magani, ma'ana idan cuta ta faru yace na'am ya ibadallah ta dawo yace ya ku bayin Allah ku yi magani domin Allah subhanahu wataala bai saka wata cuta ba face sai da ya saka mata waraka. In ban da cuta daya sabai suka tambayi wata irin cuta ce, alaihi salatu wassalam yace shine tsufa. Karshe sai suka ce ya ma'aikin Allah menene mafi alkhairin abinda aka ba mutum, sai yace dabi'u kyawawa. To bayin Allah a wannan hadisi da ya gabata gabobi biyu ne za mu yi dajiya a kansu. Gaba ta farko lokacin da su suke tambaya suka ce ana ta dawa shin ya halatta mu yi magani, manzo alaihi salatu wassalam ya ce ku yi magani. mun ce wannan amru jawazin ne ba amru wujubin ba ko to anan kasancewar ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce na'am ayi magani idan cuta ta faru wannan izina ce da kuma da dalili cewa lallai a tashi a nemi wato ilimin magunguna akwai wani asar ko ko magana da ake danganta da Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alai yana cewa al-ilmu ilmani ilmu al-adiyan wa ilmu al-abdan cewa ilimi mafi muhimmanci ya kasu kashi biyu ilimi na addini da kuma ilimi da ya shafi jiki a wani lafazin innama al-ilmu ilmani ilmu ad-din wa ad-dunya ilimi mafi muhimmanci guda biyu ne ilimin addini da kuma na duniya anan malamai suka ce an ambaci ilimin addini aka gwamita shi da ilimi na abin da ya shafi jiki domin dan adam murakkabun min shay'aini dan adam abu biyu ne suka haɗu suka yi shi shine ruhin dan adam da kuma sauran gangar jiki ruhi akwai maganinsa akwai abincinsa akwai sinadarin da yake amfana shine ilimin wahayi daga Allah subhanahu wataala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina babu yadda za a yi dan adam ya samu kyakkyawar rayuwa ran sai ya haskaka in ba da ilimin alkitabu wa sunna ba yadda ka san jiki yana bukatan abin da zai ci ya sha to haka nan ran dan adam yake da bukatan abin da zai ci ya sha bal malamai suna cewa bukatan mu ga ilimin addini wanda za mu gina ruhin mu to tafi tsanani sama da abin da zai gina jikin kudin mu domin jiki idan ya ginu ka gina wa tsutsotsi ne da sauran abun da zai ci karo da su a cikin kabari amma rai idan ya zama ya ginu to ka getta abin da za ka yi zaman har abada da shi shine gidan aljanna to saboda haka kenan rai yana da bukatar ilimin addini wanda shine zai raya shi kuma wannan ilimin shine zai getta rai ya wanke shi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin malamai suka ce nan da Allah ya ce shifaa'un dan Allah ya ce wa shifaa'un lima fi sudur alqur'ani waraka ne ga abin da yake cikin kiraza zuciya baka take kasancewa ta yi baki kirin ya zama tare ne abinda zai wanke ta shine ilimin alqur'ani da kuma sunna da shine dan adam ya bambanta da ainihin sauran dabbobi ma'ana muna da bukatun ilimin addini to sannan shi kuma ilimi na asib na magunguna shi kuma shine wanda zai getta jikin dan adam wannan jikin ya samu karsashin da zai bi Allah subhanahu wataala wannan bangare zaka samu wasu sun yi kwazo kuma suna cikin kwazan kuma suna girban alkhairin da suka wahanta saboda shi ina jin yanzu bai fi ko sati ɗaya ko biyu ba muna tattaunawa da wasu daga cikin yan uwa a kofar gida nake ce musu daga cikin abubuwa da nayi takaicinsu akwai ɗaya daga cikin gwamnoni da suka jagoranci jihar nan Allah ya masa albarka ya zo da wata kyakkyawar shawara da kyakkyawar niyya amma sai aka yi ma wannan abun kafar ungulu abin da yake cewa in dai ana so ƴaƴanmu su fahimci ilimi kowanne to wannan ilimin a koya masu shi da yaransu na mahaifiya duk ƙasar da ta ci gaba a kowane irin fanni to ina tabbatar mana da wannan yaran nasu so koyi wannan ilimin. Idan ka je China a yanzu tana daga cikin kasashe da suka yi musauran kasashe tintinkau a wajen fasaha ta kere-kere da abubuwa wanda suka shafi kimiyya, kimiyya ko ta jikin ɗan adam ko sauran duk wani abin da yake da bukata. Amma ka tambayi duk wanda ya sani da yaransu na uwa suke koyon wannan ilimin. Kasar India tana daga cikin ƙasa wacce ta yi bintinkau yanzu a duniyar magunguna. To kuma kasar India da yaran uwa ake koyon wannan ilimin mukan. To amma mu daga cikin da sisa da gangan ne da niyya aka wajabta mana kuma abin bai zama wajibi ba saboda muna lusarai muka karba cewa dole duk wanda zai karanta medicine sai da turanci. Yana jan turancin, turancin yana jansa. Bai iya turancin ba. Akwai wanda muke magana da shi ke cewa akwai masu kula da kwafas. Kun ga dai duk wanda aka ce zama kwafa, ma'ana ya gama digiri. Yanzu yana can zai NYSC. To ɗalibi yakan sami wata lalura da yake so ya ba da uzuri, ma'ana ba shi dama ya tafi gida ko je ya ga likita ko wani abu. Za a ba ɗalibi boko ya karanta, a ba shi takarda da biro cewa ya rubuta uzurinsa amma ba zai iya ba. Digiri ya gama. To yanzu wannan ka gaya mun wani ilimi zai karanta da wannan yaren ya fahimci shi. Yaren da baka fahimci kashi biyar kai wani ma kashi biyu a cikin ɗari bai fahimta ba. Kuma a ce wadda wannan yaren za ku yi wannan ilimin. Ilimin fa daban yaren daban. Sai ka iya yaren sannan ka koyi ilimin. To sai ka zo baka iya yaren ba, ta ina za ka iya ilimin? Ba zai taɓa yiwuwa ba. So idan ana so a taimaki matasanmu, ba wai ilimin da ya shafi harkar lafiya ba, kowane irin ilimi ne, to a koya masu ilimin nan da yaren mahaifiyarsu. In ɗan Bahaushe ne a koya masa da Hausa. Alhamdulillahi wannan yaren namu Allah ya ba shi faɗin da ba abin da ba za a koya da shi ba. Bal suna cewa a Afirkan nan tamu yaren Hausa shi ne yare mafi faɗi, sannan yaren Swahil yake binsa. Duk wani abu za ka iya koyarsa da wannan yaren namu. Yanzu ka duba ilimi mai wahala, ka ce ilimin nahwu, ilimin mantiq, ilimin balaga. To za a koya maka shi da Hausa test ka iya shi. Ina tuna lokacin mana jami'ar Islamiyya mukan haɗu muna yin group discussion. Wani lokacin da ni da marigayi Malam Hassan Sa'idu Allah ya ji kansa tunda ajin mu ɗaya da shi, da ni da shi wani lokaci akwai abokina da Dr. Sani da yake abin nan Sokoto a halin yanzu. Wani lokaci mu uku ko mu huɗu, to mukan zauna wani lokaci muna mazakaran nahwu. Abokanan mu Larabawa suke mamaki wai yanzu da yaren Hausa za a iya nahwu? Suna gani ai ba za a iya taɓa fahimta shi ba sai da Larabci, mu kuma muna ganewa. To wannan gabar ina maimaita duk wanda ya zamo wannan nauyin yana kansu, musamman a ce kwamishinan ilimi, musamman a ce ministan ilimi, to ya kamata su yi ma 'ya'yan wannan ƙasar tamu gata. Duk ilimin da ake so a koya a amfana, to a koyar da wannan ilimin da yaren uwa. In ku ba a yi wannan ba, wallahi za a daɗe ana wahala, a narkar da kuɗi ba wata natija da za a samu. Wannan abubuwan da zan faɗa dai wa za su iya gaskatawa. Yanzu da nake muku magana, ina da mara lafiya a ƙasar waje, ba mu san kuɗin da muka kashe asibitoci ba a yi gwaji a ce ƙwarsa, a je watan asibitin a yi gwaji ƙwarsa 200, 250, 150, wallahi ba su yi kashe ba. Amma da aka je aka yi gwaji gaba ɗaya ba ƙwarsa babu dalilinta. Na ce to wai likitocin ne namu da ƙiƙai ko na'urorin ne da ƙiƙai? Na'urar ce da ƙiƙiya ba ta nuna abin da yake damun ɗan adam, ko ko za ta nuna likitan ne da ƙiƙi bai gane abin da ta nuna? Wallahi akwai abin takaici. Abin takaici ne wannan, a ce an je ƙwararriyar asibiti
a ce asibiti wanda ake nuna ta da yatsu, a ce an je gwaji so ɗaya so biyu so uku ana nuna sakamako ɗaya, amma je wata asibiti ita ma a nuna wannan sakamakon, amma kuma a je wani wuri a nuna kwata-kwata an yi gabas so kuma sun yi yamma. Wannan wallahi abin takaici ne. Harkar lafiya a yanzu ta zama harka mai tsada. In ma kuɗi ake so, to wallahi idan aka zuba su harkar lafiya kuma aka yi abin da ya kamata, to za a mori wannan kuɗin. Shekara wajen 18 da ta wuce mun je ziyara ƙasan Egypt. Lokacin da muka je gidan Sheikh Husari, Allah ya ji kansa da gafara da rahama, babban ɗansa likitan haƙori ne. Sai yake ce mana ƙasarsu ta Egypt, abinda gwamnati ta wajabta duk shekarar duniya sai ta yaye likita 35,000. Likita ƙwararre duk shekara Egypt sai ta yaye waɗannan, sai ta kyankyashe su. Daga ɓangaren injiniyarin ya ɗan yi rauni, ina jin shi ne ko 5,000 ne aka zabge aka maida ɓangaren injiniyarin, ya zama duk shekara 30,000 ko kuma abin da ya kama da haka. Shi yasa zai wahala ka je wata duniya a yanzu baka samu likita ɗan Masar ba, kuma ƙwararre. To amma mu sai ka rasa a ina gizo yake saƙa. Kenan umarni da a yi magani, umarni ne kuma a nemi ilimin magani, don ba za a iya magani ba sai da ilimin da ainihin za a yi magani. Wannan abin takaici ne. Yanzu ci bayanmu ya kai ƙasashe da ake ganin ba su isa ba, nan ake kai feshen 'yan Najeriya yanzu. Sai ka ji mutum ba ya lafiya an kai shi Ghana, ba ya lafiya an kai shi ƙasar Nijar, wanda suna daga cikin ƙasashen da Najeriya take gani koma da baya a da, amma yanzu sun yi musu finfin kau ta ɓangarori da dama. So wannan gabar ina maimaitawa, in dai so ake 'ya'yanmu su koyi kowane ilimi, to mu kalli sauran ƙasashe. Yanzu za ka ga likita a Sudan ko a Egypt, wallahi wanda yake ƙwararre ne consultant, amma bai iya Turanci ba. In ka ce rubuta sentence na fiye da Turanci ba zai iya ba, amma ya ƙware likita ne international da yarensa na uwa ya koya. Haka nan za ka je India ka gani, haka nan za ka je China ka gani. Amma mu kaga an sha necktie an yi zanzaro, amma a zo a ɓata maka al'amari. To gaskiya akwai buƙatar ilimin a san shi, sannan kuma likitocin nan a zaunar da su a cusa aƙida ta tausayi da kishin ƙasa da kishin 'yan ƙasa a cikin zukatansu. Wallahi idan ka je sauran ƙasashe ka ga yadda ake tarairayen marar lafiya, ake kula da marar lafiya da maslaharsa, abin zai baka sha'awa. Amma ku shaida ne za ka je asibiti, likita kake gani yana tambaya ka fa yana rubutu, yana tambaya ka yana rubutu, ba ku gamu ina ta. To don Allah mai hannun yake rubutawa kafin kai ka bada amsa. Haka fa ke irin wannan rayuwa. Wato in ka ce za ka yi magana a kan yadda harkar lafiya ta zama ƙasar nan, sai ka yi awanni ba kai ƙasar abin da ya kamata ka faɗa ba. To saboda ka 'yan uwa, a da akwai ƙarancin cututtuka, amma yanzu sakamakon tiye-tiyen nan na zamani, to cututtuka sun nannunku. Kuma akwai ƙa'idodi da likitoci suke cewa idan cuta ta zamo murakkaba, to kun ba abin da zai maganta sai kuma magani murakkab. Me ake nufi da wannan? Yanzu mafi yawa iyayenmu abincin da suke ci falon ɗaya ne. In aka yi miya sai ka samu miyar kuka ce da daddawa sai gishiri ko a ɗan watsa wake shi kenan. To amma yanzu wata miyar sai an sa magi wajen kala uku, kori wajen kala kaza, kaza kaza, sai ga an haɗa abubuwa sun kai kala wajen 10 a miya ɗaya. Hakanan idan dafa duka za a yi, hakanan idan mai za a yi, sai ka samu haɗe-haɗe bargaja. To masana lafiya suka ce, to duk mai cin irin wannan abincin wanda abubuwa rankwatam, to idan cuta ta rankwatamo masa to kuma sai an rankwata mu magunguna daban-daban kafin ya samu kansa. Allah ka tausaya mana, Allah ka rada mana. Wallahi wannan maganar magana ce muhimmiya. To amma mu zaka samu wallahi ba mutanen ake kishi ba. Ba al'umma ce a gaban su ba. Zaka ji an ce an yi budget a ma'aikata kaza, kawai wata dan dai kada a ce ainihin ba a yi ba. Saboda ba za a bibiya ba. Budget din da aka yi a ma'aikatan lafiya, na farko ma kafin a yi budget din a tambayi ɓangarori da suke da ta'amuli da wannan. Ku yi mana calculation ɗin buƙatar da ake, misali kowace ƙaramar hukuma ana da manyan asibitoci kaza, ƙanana kaza da sauransu, to a je a kawo wannan lissafin. Kuma ana sa ran kowace asibiti a duk wata ko a duk sati marar lafiya kaza zai shiga, to yanzu wani abu da ake buƙata adadin magunguna, sannan likitoci nawa ake buƙata. Kaga sai a budget gwargwadon wannan abu. To amma kawai sai a yi abin da ke taɓa wakar karasa. Ni na san ku shida ne, kuna gani a social media an je wasu asibitoci na ƙauye, in ka zan ɗauko hoton asibitin wallahi ko gidan mahaukata iyanan kenan, a ce wannan wurin mahaukata suke kwana, wai gado ne wanda ake ɗora marar lafiya, wanda a nan ma zai samu wasu cututtukan wanda da babu tattalin shi saboda ƙazanta da rashin kyawun mutum. To wannan ɓangaren wallahi in dai ana so mutane su samu kyakkyawan yanayi sai an inganta shi, inganta wata take ba ta wasa ba. Amin. Sannan wannan hadisi ya nuna mana cutar da ba ta warkewa shi ne tsufa. Ana mana ishara cewa yanda marar lafiya yake da buƙatan tarairaya da kula da kyautatawa, to mutum mai shekaru shi ma ya zo wannan ƙarni. Shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba mu ka'idodi a cikin hadisai daban-daban. Akwai hadisi da yake cewa baya daga cikin mu wanda bai girmama mai shekarun mu, bai jin kan na ƙasa da mu, bai bai wa ma'abocin haƙƙi yakin sa. Wani hadisi na ta daga cikin girmama Allah, akwai girmama ma'abocin furfura wanda yake musulmi da mahaddacin Alƙur'ani wanda bai wuce gona da iri ba, kuma bai kasa kai iri gona ba, da kuma shugaba wanda yake ainihin mai adalci. Shahid a cikin wannan hadisai cewa duk lokacin da mutum ya shekaru a matsayinka na mai ƙananan shekaru, to ka girmama wannan shekarun nasa. Me yasa Sayyidina Umar ya ga tsohon Bayahude, Bayahude la'anannen Allah, amma gashi yana ta wahala, ga tsufa ga wahala. Sayyidina Umar ya ce wancan fa aka ce sarkin mu'mini ai tsohon bai Yahudi ne, ya ce to ba za mu karɓi jizziya a wajensu suna da ƙarfi mu wulakanta sun tsufa ba, ya ce a je a yanka masa albashi a baitul mali a dinga ba shi iya rayuwarsa. To in ya zamo tsoho na bai Yahudi, musulunci ya tambaye a tausaya masa, a mutunta masa a jikansa, to ina ga wanda ya tsufa a musulunci. Wannan ɓangaren na sha faɗa cewa matasan mu sun samu kusuri a wannan ɓangaren. Matasan mu kaɗan ne suke mutunta wanda suka fi su shekaru. In ka kalli mutum da ya fi ka shekaru, na farko za ka gamsu cewa sai da ya bauta ma Allah ka bauta ma Allah, sai da ya sujuda kai sujuda, sai da ya kalmar shahada kai kalmar shahada, sai da ya azumi kai azumi. To shi wanda ya riga ka bauta ma Allah ya kamata ya zama yana da wani matsayi na musamman a wajenka, a matsayinka na ainihin matashin kirki wanda kai ma kake fatan in shekaru sun tafi ai maka irin wannan mu'amala. Wallahi mu abinda muka tashi muna yara, ba wai dole sai ka san tsoho ba. Zai yi wahala ni dai a yadda na san yarin tanmu, ka ga wani tsoho mai furfura da kaya, ka bashi da wannan kayan, sai ka taimaka masa, ka rage masa kai ko karɓi masa gaba daya. Duk uzurinka idan mai shekaru ake ka za ka yanke wannan uzurinka je wannan aikin nasa. Abubuwa dai na mutuntawa. To amma yanzu sai abin da ka gani, wani ma abin da kai ce tsohon nasa ne amma ba ya tausayinsa. To wanda bai tausayawa tsohonsa ba, tsohon wa zai tausayawa? Saboda haka in kana so a mutunta ka wanda kake fatan ka shekaru, to kai ma ka mutunta, domin kamata dinu tudani. Yadda duk ka yi kai ma haka na ainihin za a yi maka. kuma annan hadisi yana nuna mana tsoho eh shekaru suka tafi likitewa yake likitewa yake yazo ne tsoho zai iya zuwa yayin sayayya a kirga kudi daidai a bashi canji sai ya tafi ko garin sawa a jihu ya zubar da wasu ya kirga musu kaba ya dawo ya ce mai abun kai baka saka min kudi ba ya ce ba sai da kalista fafa a gaba sai kai saka min kudi na ya ta rigima babu yadda zaka yi da shi ko na waje ko na nesa to akwai bukatun mu sai yanda zamu yi mu'amala da masu shekaru na faɗa mana ranar ita yau shi yasa Allah da ya so magana akan iyaye yace imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā saboda Allah ya san in dai akai shekarun nan to tunani sassaucewa yake kwakwalwar rikirkicewa take yi yadda ake tarairaye yaro to haka nan za ka ga shi ma mai shekaru har da za a zo ana tarairaye sa saboda kwakwalwar ta sassauce saboda haka wannan dan dajiya ne akan abin da ya gabata muna fatan Allah ya datar da mu karshen hadisi ya tambaye cewa to mene ne alkhairin da aka ba dan adam sai ce khuluqun hasan kyakkyawar dabi'a wanda shine shahid na wannan hadisi hadisin mu na yau yace qala hadathana musa bin isma'il قال حدثنا ابراهيم ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة أولاد أباس الله قال ما سيده يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ajwadan nasi bil khair mafi baiwan mutane ta fuskan alkhairi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan kuma inda yafi kowa baiwa to shine a cikin watan ramadan hina yalqahu jibrilu yayin da malaika jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi ya hadu da shi wa kana jibrilu yalqahu yace kuma malaika jibrilu yana haduwa da manzo alaihi salam fi kulli lailatin min ramadan a kowane dare na watan ramadan ya'ridu alaihi rasul sallam alquran manzo alaihi salam yana bijirawa malaika alquran fa idza laqiyahu jibrilu idan malaika jibrilu ya hadu da shi kana rasul sallam adwada bil khair a lokacin manzon Allah ya fi baiwa da alkhairi min ar-rihil mursala sama da sakakkiyar iska to wannan hadisi akwai fa'idodi wanda insha Allah zan fa'idanta a ciki Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da ma'aikinsa yana sifanta mana sifar manzo alaihi salam ta yau da kullun da kuma keɓantacciya a keɓantaccen lokaci kuma a keɓantaccen yanayi yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamo ajwadan nasi bil khairi shine mafi baiwar mutane ta fuskan alkhairi to wannan kalma ta alkhair aw taquma takun fadinta ya wuce duk yadda zaka kintata da yace ajwadan na shine mafi baiwa mafi kyautar mutane ta fuskan alkhairi anan abun ajihu ya shigo sannan mu'amala ta shigo mu'amala kuma babi ne mai fadi duk wani abun da zaka ce na kwarai ne to manzo alaihi salamu nasa ya ce na kowa in kana maganar kyauta babu wanda ya kai kyautar ma'aiki alaihi salatu wassalam yanzu zamu ji daidaikun hadisai cewa manzo alaihi salam ya karbi bashi wani ma yazo bin bashin kila wawa ne ba kauye ya saki maganganu na rashin ladabi. To duk in ka bibi abinda malamai suka fada, in ka ga ma'aiki alaihi salam ya karbi bashi, to mafi yawa bukatar wani mutum ne na waje. Manzo alaihi salam baya jin dadi wani yazo da bukata ya koma ba bukata. Shi yasa mun karanta a baya, ba wanda zai zo manzo Allah da bukata ba ce sai ya bashi idan akwai, in babu kuma yi masa alƙawari. To manzo alaihi salam in bukata suke akan jera kwanaki ba dora tukunya a gidan manzo alaihi salam ba, sai dai a ci dabino a sha ruwa, sai dai a ci dabino a sha ruwa, saboda babu abin da za a girka. To amma a yanayin manzo alaihi salam shi yake kowa kyauta, kada ku manta mun karanta a baya, manzo alaihi salam lokacin da Allah yayi fito, wato fito aka bude garuruwan kafirci zuwa musulunci, ganima da ake tarawa ana warewa manzon Allah abincin shekara na gidansa, amma abincin nan da kyari ke kaiwa ɗan watanni. Saboda me? Saboda mabukata, duk wanda yazo diba zai a bashi, duk wanda yazo za diba a bashi. To manzon Allah shine ajwadan nan. Kada ku manta mun ambata wani hadisi a baya, an yanka akuya ko wata dabba dai a gidan manzo alaihi salam, wannan ya shigo ya nemi taimako a yanka a bashi, wannan ya zo a yanka a bashi har ya zamo tsora yar tsoka. Maiki alaihi salam da ya dawo ya ce Aisha, ina dabban nan da aka yanka ko naman dabban da aka yanka? Ta ce ya maikin Allah duk mun rasa shi sai wannan kadai. Ya ce kamar yaya? Ta ce maikin Allah duk an kyautar. Ya ce ki ce mun same shi wannan kadai muka rasa wanda za mu ci. Dan Allah in kai ne aka yanka dan akuya za a dan taba, ka zo ka samu ma an ba da cinya ɗaya kyauta ba da izinin ka ba, wani irin balbali ne ba za ka yi ba. Sai ka ce to ka fasa, duk inda wannan cinya take ta nemo daga nan zuwa bayan la'asar, in ba ka ba komai zai iya yiwuwa. To amma shi manzo alaihi salam farin ciki yayi an tura akawo. To ko anan aka zakai ka san halin sa alaihi salam ba irin namu bane. Manzon Allah yadda yake farin ciki ya bayar, to in yana farin cikin karba, farin cikin bayarwa shine 90 da duriya. To shine ajwadan nan. In kana maganan hakuri shi yafi kowa hakuri. Wani hadisi ya zo cewa kana alaihi salam ashja'an nasi, sannan kuma wa afkhan na, manzon Allah shine mafi jarunta a cikin mutane kuma shine mafi kyauta a cikin mutane. Malamai suka ce wannan abun ba a fayi hada shi ba. Mafi yawa in ka samu jarumi marowaci ne, mafi yawa yadda tajriba ta gwada, duk wanda za a ce sadauki wanda wato yake kantaci da rayuwa bai dauki rayuwa wani abu ba, to kuma mafiya za ka same shi wato matsolo ne a wajen kyauta. Kamar shi manzo alaihi salam shi ne ya zamo ashja'an nas, kuma ajwadan nas shi ne mafi jarunta alaihi salam, mafi sadaukantaka, kuma shi ne mafi kyauta. To nan cewa ajwada bil khairi shi yafi kowa, wato ainihin kyauta ta goma shi ta fuskan alkhairi, kada ka sade ta abun a kudi. Manzo alaihi salam aka yi masa laifi ya hakura, idan aka fusata shi ya yafe a dinna haƙinsa ba zai ce komai ba. Duk wani abin da zaka ambata hali na kwarai wanda ɗan adam yake so a yi masa, to manzo Allah ya fi kowa a wannan fagen. To shi yasa aka ce ajwadan nas bil khair. Sai ya ce wa kana ajwada ma yakun fi ramadan. Kun ga wancan mataki ne na farko. In ka kwatanta kyautar manzo alaihi salam da sauran mutane ya fi kowa kyauta, to sannan wannan gwaggwaɓar kyautar tasa, to inda kuma tafi bayyana tafi yawa shi ne fi ramadan, a cikin watan ramadana hina yalqahu jibrilu alaihi salatu wassalam, wato tafi a cikin watan ramadana lokacin da mala'ika jibrilu ya haɗu da shi. Anan malamai suka ce manzo alaihi salam ya yi koyi ne da sunnar Allah ga bayinsa, sunnar Allah ga bayi shine baya bayan da Allah yake a cikin watan Ramadana ya fi na kowane lokaci. Shi yasa wasu malamai suka ce nafila a cikin watan Ramadana to in awadan Ramadana ne wato ainihin ladan farilla gare ta. Ma'ana nafila tana da ladan farilla. Kaga wannan ba karfin al'amari bane. Wasu suka ce farilla ake ninka ma su 70 wanda zaka yi a cikin watan Ramadana. Kuma wannan wani abu ne sananne, zaka ga cewa watan Ramadana ana duka hantar mutane a ciki. Mutum ko mai shi ko na tsakiya ko na ƙasa in ya kwatanta ta 10 da Allah yake masa a cikin watan Ramadana to ya fi dukkan sauran watanni. Hatta mai kuɗin da yake zuwa ya dinga bayarwa to zai ji cewa ta 10 da Allah yake masa ya fi na wajen Ramadana. Balantana kuma tana ka ainihin da yake karba. To kasancewar Allah yana baje koli na ladaddaki da ta 10 shi yasa shi ma manzo Allah sallam to alkhairin sai yake nunnunkuwa a cikin watan Ramadan domin koyi da mahalicinsa subhanahu wa ta'ala. Sannan a cikin watan Ramadan ma hina yalqahu jibril wato ainihin yayin da ya hadu da mala'ika jibril. Malamai suka ce to wannan shine mataki na uku. Manzo Allah ya fa kowa kyauta. Wannan a koyaushe. To idan Ramadan ya zo kuma ya fi kowa kyauta. Kyautarsa da ta Ramadan ta wuce ta sauran lokuta. To kuma lokacin haduwarsa da Jibril shi kuma ya fi nunnunkawa. Malamai suka ce anan saboda ta 10 da Allah yayi masa to shi ma sai ya ƙara wani ta 10 akan wanda yake yi. Domin zuwan Jibril alayhi salam a wajen manzo alayhi salam wani ta 10 ne da wata kulawa ta musamman. Domin yadda hadisin zai karasa mana yana zo masa domin su yi mudarasan Al-Qur'ani. To wannan haduwar haduwa ce wacce ta fi kowace haduwa. Mafi darajan annabawa da mafi darajan mala'iku suna mudarasan mafi darajan littafi. To ashe wannan majalisin ba majalisin da ya kai shi matsayin daraja a wajen Allah. To shine abin da yake faɗa a nan. Yace hina yalqahu jibrilu alayhi salatu wassalam sai ce wa kana jibrilu yalqahu fi kulli laylatin min ramadan. Mala'ika jibrilu ya kasance yana haduwa da manzo alayhi salatu wassalam a kowane dare na watan Ramadana. Kowane dare na watan Ramadana mala'ika Jibrilu yana zuwa wajen manzo alayhi salatu wassalam ya aridu alayhi rasulullahi alquran. Manzo alayhi salam yana bijiran masa da alqurani. Malamai suka ce anan mudarasa suke yi, ma'ana duk abin da aka yi wahayinsa. Yanzu misali Ramadan ya kare to sai Shawwal. To duk wahayin da za a yi tun daga Shawwal har zuwa wani Ramadani ya zo da kuma wahayin da ya gabata to za a yi mudarasa kaman abin da muke kira tukuri wato da yaranmu na makarantar allo. Mala'ika Jibrilu ya karanta, manzo alayhi salam ya karanta. Mala'ika Jibrilu ya karanta, manzo Allah ya karanta. Hikimar wannan shine duk lokacin da aka yi wahayi kafin watan azumi ya zagayo akan shafe waɗansu ayoyin. In ba kuma ta ba na faɗa mana a baya, ayoyin Al-Qur'ani kala huɗu ne. Akwai wanda da lafazinsu da hukuncinsu yana nan a cikin Al-Qur'ani. Akwai wanda an shafe lafazin an shafe hukuncin. Akwai wanda suna nan a rubuce amma an shafe hukuncin. Akwai wanda babu su a rubuce hukuncin yana nan. In kuma ta mun yi bayanin wannan ba sai mun maimaita ba ko? To saboda haka idan sun zo mudarasa manzo alaihi salam in ya karanta aya ko ayoyi da aka shafe su to mala'ika zai masa ishara wannan ayoyin an shafe karatunsu. In wanda aka shafe karatun da hukuncin ne masa ishara an shafe karatun an shafe hukuncin. idan kuma wanda aka shafe karatun ne banda hukuncin misali yanzu ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta nakala min Allah wallahu azizun hakim kaga wannan ayatul qur'ani ce amma an shafe ta a karante amma hukuncin yana nan cewa duk wani wanda ya taba aure namiji ko mace in suka yi zina a jefe su ga baki daya wannan akuba ce daga Allah kun ga wannan lafazin babu shi yanzu a hukunci amma hukuncin yana nan to malaika jibrilu zai yi wa manzon Allah ishara ko dai an shafe ayat nan ga baki daya da hukuncin da lafazin ko kuma an shafe lafazin amma hukuncin yana nan an gane ko to shine anan sai yake cewa wato manzon Allah yana bijiran masa da alqur'ani to kada ku manta lokacin da aka tashi hada alqur'ani yaushe aka tara alqur'ani tarawa farko a lokacin sayyidina abubakar ko lokacin da aka kashe mahaddata da yawa a yakin yamama saboda haka sabai suka samu sayyidina abubakar suka ce ya kai halifa maiki alayhi salam lallai kardaski alqur'ani kafin a karkashe wanda suka haddace abuwa da yawa ciki saboda an yi kiyasin ma da ta sun fi 70 da aka kashe a yakin yamama sayyidina umar ya tanace ga sayyidina abubakar sayyidina abubakar da farko yake yadda to amma sayyidina umar ya nace har a karshe sayyidina abubakar ya yadda to sai ya dauko zaid bin thabit al-ansari ya sa shine shugaban committee na wanda suka tara alqur'ani sayyidina zaid yana da kananan shekaru in ka kwatanta shi da manyan sahabbai da Ibn Mas'ud wanda dai wanda cikin sahabbai sun samu damuwa me yasa wanda ma matsayin dan su a ce shi za a wato ba wannan babban matsayi hikimar anan daga cikin ni'imar da Allah ya sayyidina Zaidu wannan mudarasa ta azumin karshe da manzon Allah ya yi a duniya to wannan mudarasa a cikin dararen nan gabaki daya min alifiha ila ya'iha a gaban sa akai shi kadai a cikin sabai Allah ya yi wannan ma'ana duk wata aya da aka soke ko lafazan hukuman to a gaban sa aka sanar da manzon Allah an shafe ta ko kuma aka shafe ta lafazan la hukuman to sai na zuri shi fi kowa sanin wannan to shi ya sanya aka ba shi shugaban committee na tara alqur'ani dan shi yafi kowa sanin ayoyi wanda wasu sahabban suna haddace da su amma ba su san cewa an shafe su ba ina fata an gane to wannan gabar tana nuna mana muhimmanci da halaccin mudarasan alqur'ani ne kan fada wa dalibai musamman wanda suka haddace alqur'ani gaba daya ko suka haddace kaso mai tsokacin alqur'ani su yi wa kansu tsari na abin da muke kira tukuri tukuri daban musaffa daban yawa sai ka san cewa azu ai musaffa ita musaffa a yaran mu na makarantar allo shine kwana musaffa a fara tun daga magariba har sai gari ya waye wannan shine musaffa shi kuma tukuri wani tsari ne za a yi duddare ko dai hizifi uku uku karanti kenan wasu akwai masu hizifi biyar biyar akwai masu shida shida haka mutum uku hudu biyar suke lizumtawa kansu wasu bainal maghrib wal isha wasu ba'da al isha almuhim ita wannan mudarasan ma'ana shi wannan tukurin yana da alfanu akalla guda uku amfani na farko yinsa yana ba dalibi kishi kishin shine kuna tukuri ku uku ku hudu kila sai ya zama biyu sun zamo zakakurai zarata duk kamun da za su yi har su kai karshe ba za su fadi ba kai kuma kamu ɗaya za ka fadi su biyu su uku ba za ga a to ba ga ta zama ba eh tunda wani za ka kai karfi kai ma za ka yi kokari sa ka sai ta yi karfi to wannan zai taimake kai ma ka ga cewa kai buraja akai muzakara ka samu talawa mai karfi kamar ta dan uwanka fa'ida ta biyu akwai lokacin da zaka haddace abu a kuskure na wasali ko na harfi kai kadai kai ta karantawa a kuskure kila malamin ya faɗa maka ka ji ba daidai ba ka ji ka haddace da kuskure malamin ya faɗa maka daidai to da ka zo wajen karatu sai ka haddace kuskuren wasali ko wani harafi ko at-taqdim wa at-ta'khir to lokacin da ka zo kana karatu kai da abokananka ko dai ka ji abokinka ya karanta ba yadda kake karantawa ba to kaga anan ko dai kai ne daidai ko ba shi ba sai a duba ko kuma kai ka karanta kuskuren a gyara ba to kuma galibi gyaran aboki ba a bance shi kun san ai shi ya sanya a makarantar mu ta allo akwai alƙalamin darasu alƙalamin darasu saboda mugunta ta gaddawa katan baki ake masa kuma tawadar ba a sa mata karo ma'ana in za a yi maka gyara sai a kwamɓala to wani kuma rubutunsa mai kyau in aka kwamɓala masa ne ji ba daɗi to wannan gyara ba za ka taɓa manta da shi ba har abada ba za ka manta da shi ba to almuhim a cikin wannan yanayin akwai wato gano gyare-gyare kuma za ku wari wani wato ada'i wani lafazi a wajen abokinka wanda kai baka iya ba abu na uku za ka samu rashin tsoro yanzu akwai wanda in shi kadai ne zai karatu zai fitinawa tiryan-tiryan amma da sun zama su biyu sai ya dabarce su uku ya rikirkice to amma idan ka saba da mutum biyu mutum uku sai ka ji ka goge ba ka jin tsoro to tukuri yana da wannan fa'ida kuma kullun kana da alaka mai karfi da alqur'ani to wannan hadisin yana nuna mana alaka mai karfi ta alqur'ani da mai da watan ramadan shar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an kenan akwai bukatar watan ramadana ya zama karatun alqur'ani yana da yawa ana bashi muhimmanci sama da sauran ainihin lokuta kuma wannan yana nuna mudarasan alqur'ani tsakanin mutum biyu ko sama da haka yace fa idza laqiyahu jibril idan malaika jibril ya hadu da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi to manzon Allah sai ya zamo shi ne mafi kyauta da alkhairi min ar-rihil mursala sama da sakakkiyar iska malamai suka ce anan abinda yasa aka kwatanta kyautar manzo alaihi salam da ar-rihil mursala akalla ta fuska biyu na farko ar-rihil mursala tana sauri dandanan ba a dakire take ba ma'ana manzon Allah in zai yi kyauta bai tsayawa yana nuku-nuku yana shawara ayi ko ba ayi ba kuma ka kiyaye daga yau wallahi yanzu a yanzun nan in ka ce ni ko bari zan ba wa da 10,000 to yiwu ka bashi yanzun da ka sa abun in ka kai gobe sai kai daga ka bashi 5 saboda shaitan zai zo ya dinga cewa udukur kaza kai yanzu tamfa ya kusa an kusa biya ba yana kudin tamfa kuma da amal da safansu haka zai dinga bijo maka da abubuwa to sai ka ji ka zautare to amma manzo alaihi salam da yayi ni alkhairi nan take yake dandanin manzo alaihi alkhairi sannan kuma ita sakakkiyar iska ta hade kowa da kowa manzo alaihi salam alherin sai ya hade kowa da kowa da wanda yake na kusa da wanda yake na nesa shi yasa sahabbai wato kowa sai ga kamar manzo Allah ya fi son sa saboda yadda manzo Allah yake mu'amalanta sa da abubuwa na tagomashi abubuwa ainihin na kyautatawa to wannan wato hadisi idan muka duba menene alaƙar sa da wannan babi wato shine aljud husnul khuluq min aljud domin kyakkyawar dabi'a tana daga cikin ainihin kyauta ai ba wai kullun sai ka ba dan adam wani abu na kudi ba wanda hadisi yake cewa innakum lan tasa'un nas bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum kai duk kudin ka baka isa kai yalwaci mutane da kudin ka ba yanzu akwai wanda zai da fikirji yace duk wanda yake da bukatar kudi yazo a bashi zai yi ba a garin ba ko a yan family ai yanzu akwai masu kudi nadi da fada to da Allah ka taba ji dai da yazo yace duk wanda yake dan familyin mu kadai to wanda duk ba shi da gida yazo ya fada a sai masa gida wanda bai da mota yazo ya fada a sai masa mota wanda bai da jari yazo ya fada a bashi jari wanda yake son aure ba kudin aure yazo ya fada wanda kun taba ji wanda yayi wannan zaka ji shi ka ta fara mai kudi amma a yan familyin su akwai wanda kamar ka kyarta sha na jikin sa ta kama saboda talauci to ashe wannan ya nuna baka isa ka wadati mutane da kudin ka duk kudin ka kai kosa ma zaka yi mun karanta a baya Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'abu yaghdabu walau su'ila an-nasu turaba la awshaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u dan adam ruwa gare shi wa kana al-insanu qatura to saboda haka kenan in ma baka da abin da zaka yalwace mutane na kudi to kai yalwace su da dabi'arka nawa ake sai da dabi'a ba za ka ce ai to ni yanzu tunda ba kudi ya za a yi zama nayi hakuri tunda ba kudi ya za a yi na yafiya tunda ban da kudi ya za a yi ya za a yi ya za a yi a'a ita dabi'a ba ta bukatar ko kwabo mai kazan mai cika alƙawari mai rike sirri mai haƙuri mai riƙon amana mai gaskiya mai yafiya wannan yana buƙatar kuɗi mai buƙatar kuɗi to saboda haka wannan shine shahid na wannan hadisi manzo alaihi salatu wassalam to annabi shine mafi kyauta mafi baiwa ta dukkan abin da ake kyauta ko ayi baiwa da shi kuma na sha faɗa bayin Allah wani zai ce to aini gaskiya ban saba ba to ana koya kuma daga yau ka koya da ka samu 2500 ya kishe dan ka ga cewa kai kyauta ko ta 200 ce sai ka ji ka tafi kana kyauta 300 a 2500 sai ka ji har ka kai kana kyauta 500 a cikin 2500 wallahi har sai ka kai matsayin da zaka iya raba ka ba da rai to kaga duk wanda ya kai wannan insha Allah za a yi masa jin ai ko da a ce ma 10 zaka kasa ka ba da kashe da ai sai ne jina ko to ba da sana ce zaka iya raba ma ka ba da rabi to ai kaga insha Allah ta'ala an samu to ina ga sai mu tsaya anan dai saboda yanayi lokaci abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh